Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM kamar yadda aka saba, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live a yanzu haka, ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji, Safinatu Sadiso Dangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Litinin 23 ga watan Janairu shekarar 2017, za mu ci gaba da magana ne game da makomar marayu, musamman ma waɗanda ayyukan ta'addanci ya haifar.
Ta ina ya kamata a tallafi rayuwarsu, sannan me sabanin hakan zai iya haifarwa gare su da kuma al'umma?
To, wannan tambayar ce ta sa Sanusi Adamu, wakilin mu a jihar Adamawa, ya tattauna a zauren matasa na yau da gobe don jin yaya wannan abin yake a ranar Litinin da ta gabata kuma muka faru.
In yara da babban tafiya na gari ba, to wallahi za a wayar da zamu kawo shugabanni ya ta'adda. To ashe yadda za mu shi ne, yara tun yanzu da suna kanana, a ba shugabanci na gari, Allah musu yadda za a zauna samantakewa da kowa da kowa, a cire gabar da yake a cikin yaro. Saboda in ka duba wannan da ke fama da shi yanzu a kasar nan, yaya yana tashi daga zuciyar yara tun suna kanana. Because an riga an raba mu yanzu, za a zauna ma yaro wani baya son ka, ko kuma kabilan ka ba son kabilan wani, ko kuma addinin ka ba son addinin wani. To wannan yaro ya tashi da wannan abu a zuciyar shi. Da shi zai girma sai ga an waye gari ya gagara.
Mun kuma tambaye ku a shafukan mu na Facebook da Twitter don jin ta inda kuke kallon mafitar lamarin.
To, tambayar da muka muku a shafin namu na Facebook da Twitter cewa a ci gaba da tattaunawar mu akan makomar marayu a rikicin ta'addanci wanda hakan ya haifar da su. A ganin ku, wace rawa mu kanmu zamu iya takawa a matsayin mutane ko kuma al'umma gari don taimaka musu?
Sakon farko daga Ahmad Yakubu Zandam yace da farko za mu taimaka musu da addo'i, sannan kuma mu ba su dukkan kulawa da yara ke bukata ta hanyar daukar wasu daga cikin su, mu hada su da ƴaƴan mu wajen zuwa makaranta, yi musu suturu da kuma ba su dukkan tallafin da rayuwa ke bukata. Allah ya taimake mu.
Sai Kabiru Baban Dugumel yace salamu yau da gobe, ya kamata duk masu hannu da shuni da daidaikun mutane masu hali a kalla kowanne ya dauki nauyin maraya daya da rikicin ta'addanci ya shafa. Karatun sa, cin sa, sutura da kiwon lafiyar sa. Idan har jama'a suka yi haka, to kokawa da korafe-korafe za su rage matuka, tunda wannan jarabawa ce daga Allah. Allah ya ba mu ikon taimakawa.
Sai Adamu Musa Faga yace salamu yau da gobe, gaskiya farko mu ya kamata mu fara taimakon wayannan marayu, domin ƴan uwanmu ne talakawa, tare muke zama da su. Abinda ya dace muna musu shine mu sa su makarantu ɗaya da namu yaran, mu musu dinki sutura, ta haka ne zai dauke musu kewan iyayensu, wanda ta haka ne za su samu daman karatu don taimakon kansu.
Sai Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace salamu yau da gobe, hakika akwai rawar da musamman mu matasa zamu iya takawa wajen taimakawa marayun da rikicin ta'addanci ya shafa. Da farko mu rinka jawo su a jiki, kana mu rinka ba su abinci da tufafi da dukkanin wasu ababen more rayuwa, sannan mu kafa kungiyoyin saka kai, wato kungiyoyin taimakon kai da kai kenan. Sannan mu rinka taimaka musu da kudade domin su kama jari, su ma masu hannu da shuni su rinka taimaka musu, ba sai sun jira gwamnati ta tallafa musu ba.
Sai Rabi'u yace tabbas yau da gobe waɗannan bayan Allah abin tausayi ne ganin halin haula'i da suke ciki. Ya kamata masu hannu da shuni da kungiyoyin al'umma su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin taimakon su.
Sai Zainab Musa Mai Addu'a tace salamu yau da gobe, hakika akwai rawar da zamu taka wajen taimakawa marayu ta hanyar ba su tallafin kuɗi, abinci, sutura da jinsu a jiki, ta hanyar zama da su lokaci zuwa lokaci. Kuma akwai falala da lada, Allah ya ba mu ikon kyautatawa marayu da masu buƙatar taimako, amin.
Sai Salim Muhammad Salih Damari yace yau da gobe, ta hanyar da za a bi wajen tallafa wa marayun da rikicin ta'addanci ya haifar shine za a kafa wata gidauniyar asusu mai biyar mai goma kowane mako idan ana tarawa za a iya samu kudaden da za a tallafa musu Allah ya ba mu iko hadin kai amin
sai Comrade Saifullahi Idris Jikamshi yace yau da gobe maraici dai zai samu kowa kuma ko ta wani irin hali ne don haka ya kamata mu kyautata zamantakewar mu da marayu ta hanyar jawo su jikin mu tare da basu dukkan wata gudunmuwa da ka iya tallafin rayuwar su ko ba komai Allah zai ba mu lada kuma mu ma zai kawo mai taimakon namu marayun idan mun bar su yau da gobe a tashi lafiya
Aminu kana mai da garko yace salam yau da gobe ni a gani na yadda za a taimakawa marayu shine a fitar musu da kungiya a bude musu asusu wanda za a rika hada musu kudade ana kai su makaranta suna yin karatu tamkar iyayensu suna nan koda zakka za a fitar sai a ringa sawa asusu marayun hakan ne zai zama rayuwarsu ta inganta
sai Isa ne mai langilangelwa yace yau da gobe hanyoyin dai su ne duk wani mai wando ko riga ko abinci ko kudi ko sana'ar yi ko aikin yi ko duk aka samu wata kafa ta aika musu koke-koken su ga wanda abin ya shafa sai ayi kokari ayi
Sai Yahaya Garba Alasan yace yanzu ɗan Najeriya dukkan su ai sun zama marayu musamman ɗan Arewa sai an taimaka mana zamu iya samun taimakon wasu amma kana neman taimako kai kanka wa zaka iya taimakawa
sai idan muka koma shafin mu da Twitter @gazzaliadc yace mu dauke su a wani bangare na iyalan mu mu ba su kulawa irin wanda muke baiwa iyalan mu
@sdike yace yau da gobe hanyar da ya dace a bi domin taimakawa marayu abu na farko shine al'umma mu zamo masu taimakon maraya a koda yaushe
sai @garin rijiya yace tabbas rayuwar yara kanana da suka rasa iyayensu ta hanyar ayyukan ta'addanci na cikin hatsari da fatan masu akwai zasu taimaka musu
@alhaji mele yace yau da gobe zamu iya taimakawa yaran da suka rabu da iyayensu sakamakon rikici idan muka yada halin da suke ciki a yanar gizo
sai daga ƙarshe @iro kekura yace yau da gobe tuna halin da waɗanda ya rasa uwa da uba da gari kai subhanallahi wajibi ne a gare mu taimaka musu
to mun gode a cigaba da turo mana da sabani Usman kaji wanda yace wai mutun na ta kanshi ina zai iya taimaka ma wani a cikin sako
to amma idan ruwan ciki ake jan Nigeria
haka ne to Allah sa a dace to amma kun da ya gabata mun faro jin tattaunawar wakilin mu Adamawa Sanusi Adamu tare da mama Jamima da Alhaji Ahmad Lawal da kuma Dr. Steven John dukkan su a Yola ta jihar Adamawar Nigeria
sun kuma tsaya ne daidai inda Sanusi ya mika tambayar sa kamar haka
Alhaji Lawal shin gwamnati kan ba ta da haƙƙi ne ga waɗannan irin rukuni na yara in tana da haƙƙi ko me ya kamata gwamnati ta musu
da farko dai gwamnati tana da haƙƙi daga kan kowa ba ma yara kadai ba amma babban da zai kamata su mai da hankali shine batun maganar yara saboda yara kaje suna leader of tomorrow sune shugabanni gobe so idan baka ba ma yaran nan tarbiya mai kyau yanzu ba za a waye gari ba za mu iya producing shugabanni na gari ba so ashe haƙƙin yara ta akan gwamnati ne gurgundunta saboda ya kamata su gwamnati ta daura da maranta da kyau ta tabbatar cewa wayannan yaran ta tabbata ta samu future masu kyau saboda kamar da rage maka dazu ne in yaran da ban ba su tarbiya na gari ba to wallahi za a waye gari za mu kawo su a gabanni ya ta'adda so ashe yadda zamu shine yaran tun yanzu da suna kanana a ba shugabanci na gari an na musu yadda za a zauna samantakewa da kowa da kowa a cire gaba da iyaye a cikin yaro saboda in ka duba wannan da ke fama da shi yanzu a kasar nan iyaye nan na tashi daga zuciya yara tun suna kanana because an riga an raba mu yanzu za mu ma yaro wani baya son ka ko kuma kabilan ka ba su kabilan wani ko kuma addinin ka ba su addinin wani so wannan yaro ya tashi da wannan abu a zuciyar shi da shi zai girma sai ga an waye gari ya zama ya gagara saboda wani ra'ayi da ya tashi da shi na kin wani kabila ko kin wani addini so ina so gwamnati ta tabbatar cewa ta yi maganta wannan abu tun yanzu maganan bambance-bambance na addini na kabilanci a kananan makarantun mu na primary ya kamata a cire saboda daga wurin ake samu yara suke girma da wasu aqida na wanda za su ga su zama ma kasan abin na kashin wuya so don haka ina son gwamnati ta amfana da wannan dama a cire bambance-bambance daga primary school daga kananan yara kafin a tafi gaba saboda in ba haka ba in ka duba da kamar na sha faɗa lokacin da muke yara ba ma iya bambance wannan musulmi ko wannan krista idan ranar christmas yayi da musulmai da krista duk ana mana wanka mu je muna yi christmas in sallah yayi da musulmai da krista duk ba wanda zai bambanta sai kawai ranar lokacin ibada ka sani but amma yanzu an waye gari an raba mu karfi da shi tun daga primary so shi sa ga an tashi ana gaba wannan kabila ba su wannan kabilan wannan addini ba su wannan addini so ashe gwamnati ita ta yi bacci ta manta da abin da kamata yi gwamnati ta wuce da ba ba mu tarbiya ba da ba mu samu shugabanni gari ba so me yasa mu yanzu aka ba mu tarbiya da ba za mu ba yaran irin tarbiyar can ba so kaga ya kamata gwamnati ta daure birnin ta tabbatar cewa waɗannan yara kanana
an ba su tarbiya na gari saboda mu samu shugabanni na gari. In ba ka ba ta tabbatar maka to a kullum mun ga producer criminal sai kasan ka.
Ah Dr. Steven John kai ne shugaban hukumar nan na yaki da ko kuma yaki da cutar nan ta sida kuma ka cikin wannan kungiya kuna da marayu da sauran makamantan su. Ina tsammani ka san wani tsari gwamnati ta yi na sake sugunar da su marayu da kuma wayan yan gudun hijira da sauransu. Ya ka kalli tsarin makansa musamman wanda ya shafi yara marayu?
To kaga mu dai matsayin mu na agency din na masu lura da cutar sida din nan duk abin da muke yi gwamnati ne ke karfafa mu yi. To duk shirin da muka yi na asa department wannan wanda za ta lura da yara marayu nan duk collaboration zaman da muke tare da su women affairs da sauransu har da education kan maganan marayu nan duk gwamnati ne ke support. Amma dai abu ɗaya da naga ya kamata gwamnati su fara yi shine su mai da hankali ga abin da kungiyar masu zaman kansu suke yi a kananan hukumomi nan don su ɗauka sai su mai da shi all over gaba ɗaya a local government. Misali abunda muka fada a maiya amma na biyu kuma shine kamar maganan peace club akwai abunda ke kira peace club a primary school kamar yanda shi Alhaji ya fada wato duk a primary school na idan an samu hanya mai kyau wato strategy aka yi dealing da wannan problem daga primary school to lalle dukkan mu ran daya za mu yi bacci da idanu biyu a rufe. Abunda ya kamata gwamnati ta yi shine kamar yanda ake zuwa makarantu ana samu press club da wasu kananan kungiya da yara suke dinan sai a yi peace club. A cikin peace club din nan da Krista da Muslim da kowane addini suna tare suna zama suna ana nuna musu yadda bai kamata a rabu ba duk abunda mutane suke fara a raba mutane nan sai an nuna musu dalilin da yasa ba haka bane gaba daya ayi gurumi nasu tashi da sani cewa duka daya ake ba mutum ne yasa kanta wannan addini ba ba mutum ne yasa ka fi shi gidan pastor ko gidan imam ba duk ira abunda ake peace club kenan. To zan koma kuma in ce ga wannan kungiyar mu da ke karkashin best agenda din nan wato basic economic and social transformation din nan muna da plan already mu je mu fara peace club din nan a makarantu. To muna so gwamnati su kalla don su scaling up su je sauran makarantun ba zan mu je duk makarantun ba organization ne da mutane suna tara kuɗi muke yi duk NGO manya non governmental organization masu zaman kansu da kake ganin mama jita kuɗin ta take kashe Alhaji ma kuɗin shi yake sawa tara kuɗi ake yi mutane haka su je su yi. To idan suka yi ya kamata gwamnati ta gani abun da yake kyau sai a saka kuɗin gwamnati sai a maida ita babba a karbe ta shine sustainability da ake fadi. To wayannan hanyar nan shine gwamnati za su su kara akan abun da suke.
Mama Jamima Wilberforce Juta ke ce shugabar kungiyar mu Rayu Family me zaki dora akan abin da ya kamata gwamnati ta yi mu jama'an gari mu yi domin mu kyautata wa waɗannan yara marayu da ke tsakanin mu.
Kamar yadda muka yi maganan gwamnati da kungiya wanda suke tafiya da kansu kamar irin wanda nake yi abu ne ya kamata duka a haɗa hannu duka a yaki wannan bala'i da ya same mu. To idan aka haɗa hannu ana yakan wannan abun a yi shi kuma da tsoron Allah ka yi tunani ka tambayi kanka shin kan in ni ne wannan abu ya same ni me nake so a yi mini in har ka san kana so a maka wannan to ka yi kokari ka yi ma mai shi. Shi yasa kaga kamar namu kungiya mu muna zuwa ne mu je mu nuna muna so mu sa mutane su gode ma Allah a cikin duk yananin da suka samu kansu. Sa'annan kana gode ma Allah din kuma yanzu zaka fuskanci gaba menene yake gaba me ya kamata in yi me ya kamata mu ci gaba da shi. Kuma abinda zan faɗa da babban murya tun ba na gwamnati akwai committees daban-daban da aka yi daga na nema ne Chiwai Danjuwa committee standing committee na rehabilitation da gwamnati ta yi tun ba na kwanan nan ba yana da kyau duka rehabilitation da reconstruction ɗin dole yanzu an ce su koma gida in ba a yi constructing at least ko da inda za su sa kansu ba ina za su zauna. To in kuma har yanzu ana ce abin nan makarantu an riga an koko ne an vandalizing in har ba a gyara ba ina za su zauna. To abubuwan da nake faɗi shine gwamnati ta hanyoyin committees da ta ƙara tun ba na rehabilitation da reconstruction ba su yi aiki faster than yanda ma aka dara musu lokaci to da wayannan in kowa ya koma gida akwai inda zaka zauna akwai at least inda za a je makaranta din in babu duk wannan maganan banza muke yi to kuma a taimaka taimako din ta yaya at least dai akwai abinci ko so daya a rana at least kuma akwai abin da yaro ko uwa za ta sa ko waye ma dai miji ko mace sa'anan banda haka magunguna in akwai dalili a samu magani yanda at least ko da menene karami already suna da ciwo to balle a ce wani mosquito ya zo ko wani ciwon kai ko wani abu to magunguna na atain ko psychologically zai taimake su sa'anan kuma unfortunate thing shine abubuwan da ake bayarwa ina roƙon mutane jama'a daga federal zuwa state zuwa local government har a unguwanni dan Allah kada a sa kwadayi akai dan abubuwan baya reaching grassroots yawanci baya rikin waɗanda ake bada abunda baya kai hannunsu to dan Allah a cire kwadayi a yi aiki da gaskiya da tsoron Allah har waɗannan mutane su samu su ma yanzu rayuwa ya zo kusa da nada
mun gode malamai da malama da kasancewa wannan zaure na yau da gobe inda muka tattauna kan yadda za a kula da marayu a madadin bakin nawa mama Jamima Wilberforce Juta ita ce shugaban nan na kungiyar Marayu Family da kuma Alhaji Ahmed Lawal wanda shine babban darekta na Base Agenda wata kungiya mai zaman kanta dake nan Yola Fadar Jihar Adama da kuma shi Dr. Stephen John wanda shine babban sakatare na hukumar nan dake kula da masu fama da cutar sida mun gode muku sosai da kasancewa wannan zaure muna fata kuma gobe ku jibi idan muka nemi gudunmawa ku za ku taimaka nagode sosai Allah wahidun bane abin bauta Allah wanda ke biyan bukata ta Allah wanda yayi ni majimmata ya bani in ba su cikin ne marasa cike ba mu ruwa mu sha
so sente mun gode sosai Muzbahu M Ahmad da wannan waka taka da ta biyo bayan tattaunawa sannan kuma muna magana ne akan fa marayu ba marayu kadai wanda uba ko uwa ya fadi ya mutu ba siddan haka nan ko kuma kwana ya kare a waɗanda musamman ayyukan ta'addanci ne ya haifar da su ko kila ma'aikaci ne ya fita aikin sa misali ko dan sanda ne ko soja ne aka kashe uban kin ga ai sun zama marayu ko kuma kai ne ka tafi kasuwa ba mai tashi ko wani abu makamancin haka ka mutu ka bar yaya wanda dai abin nan ya shafa marayunsa suka tsaya ya za a yi mutallafa waɗannan marayu wannan ita ce maganar da muke yanzu haka kai tsaye muna tare da mai tsokaci akan al'amuran yau da kullum musamman da suka shafi matasa da kuma al'umma Sharif Almuhajir daga jihar Yobe assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
to barka da warhaka malam Sharif
barka da malam Usman
yawa ga Maryam ga Safinatu
barka da wannan
fira ga Maryam barka da aiki ya fama ya kokari
lafiya kalosanu
yawa to amma amin to muna magana akan waɗannan mutane ko kuma in ce waɗannan yara marayu waɗanda hau ta hau su cikin ikon Allah wani abu ya kasance da iyayensu suka zama marayu musamman wanda ayyukan ta'addanci ya haifar da farko akwai shimfidar da zakai mana
to alhamdulillah farko dai ina so in yaba muku da kuma wannan shiri naku da ya dauki waɗannan statistics ya ware su saboda ya duba wannan matsala da ta addabi al'ummar Najeriya musamman arewacin ta musamman arewa maso gabas wannan ba karamin gata bane kuka yi kuma wannan sai dai mu ce Allah ya saka muku da alheri
amin amin muna godiya sosai
shi maraya dai diddide ka mai da hankali shi kuma mai da hankali sosai sosai wajen wanda wannan rikici ya samu da shi a yanzu mun waye gari da marayu kashi daban-daban a Najeriya arewacin Najeriya musamman muna da maraya kusan kashi uku a iya fahimtata farko akwai marayan dole akwai marayan gaske akwai kuma marayan gangan to zan iya WhatsApp ta farko tukunna marayan gangan shine marayan da ubansa da uwarsa suna raye suka haife shi kuma suna da karfin su kara haihuwar wani dan amma suka dauke shi haka kawai suka kaiwa wasu al'umma shi suka bar shi suka dawo su kuma suka ci gaba da rayuwar su a cikin gida ba ruwan su da yaya ci abinci yaya sha ruwa yaya sa riga waye gani waye bai gani ba me tarbiyar su ne ilimin su babu ruwan su da wannan to duk da wannan mutumin wayannan mutanen sun yi laifi kuma ba wajibi bane a kula da yayan su to amma idan aka rabu da ƴaƴan wayannan za su iya zama mana tashin hankali kuma yayan suna da hakki a wuyan al'umma ko a maida su wajen iyayen su ko kuma a kula da su dole wannan kashin farko kenan marayan gangan sannan kuma marayan gaske kamar yadda muka sani shine wanda iyayen su suke rasuwa su bar shi yana da bukatu wanda uwarsa misali yana ya tashi ne a wajen uwa mace yana da bukatu wanda ba za ta iya dauka ba to ana taimakawa wa'annan da sunan ana taimakawa addini shi sune irin marayun da alqur'ani yayi magana akan su kuma yanzu zamu iya tunawa manzon mu sallallahu alaihi wasallam shi kai shi maraya ne ya tashi a hannun uwa mace daga Suwaibatul Aminatu binti Wahab Suwaibatul Aslamiyya haka dai aka ta juya shi a hannun mata sai kuma kawunsa da yake kula da wannan tarbiya wannan shine kashi na biyu sannan kashi na uku marayun dole shine waɗanda muke magana akan su yanzu marayun da aka tilasta wa yara mata da aka sace daga hannun iyayen su akai mu'amala ta zamantakewa ta haram da su suka haifi ƴaƴan nan da uwar ba ta son mijin da ya haifar da ya samar da wannan cikin ba kuma ta san wannan yaron da ta haifa da kuma marayan da ina nufin shi ma kashi ne kenan da kuma marayan da shi aka zo aka kashe ubansa ba tare da yayi wani laifi ba ya tashi yana ji yana gani ya gaggawar uban shi da jini dan uwa namiji ya kashe ubansa kuma ya dauke matar ya tafi da shi kuma ya zama shi ne babansa da kuma marayan da sojoji suka afka suka je garin kashe wani suka kashe iyayensa haka dai wannan maraya na ƙarshe shine marayan dole wannan yanayi ne wanda ya kawo mana waɗannan marayun duka kuma su ne irin marayun da yanzu gaskiya suka ya kamata mu maida hankali akan mu sosai sosai dukkan su kashe uku kowanne yana da nashi fuska kuma yana nashi
kafin mu ci gaba kamar misali waɗannan marayu da ka faɗa na dole din nan da wanda aka ƙarfi da yaji aka sace misali ƴan matan nan na cibog da aka sata misali aka tafi da su wasu su suka dawo da ciki ko kuma makamantan haka ko kuma waɗanda su ƴan ta'adda suka kashe iyayen su suka kuma tafi da iyayen su kamar da ƴaƴan su dole kuma ga su sun maraita ko kuma wanda kace a'a sojoji sun je kila da kuskure ko wani abu makamanta haka zasu garin kashe wa'incan an kashe ubansa to waɗanda kuma misali sojoji ko ƴan sandan da mun san da yawa sun mutu a garin yaƙi da ta'addanci ƴaƴan su sun fada cikin wannan rukunin marayun dole
sun fada su ma
to mu ci gaba
sun fada su ma sai dai su suna cikin rukunin wannan marayun na biyu marayun gaske saboda uban da ya mutu wajen kare ƙasa
to
ko da bai zo ya ce na mutu ba ko da ba a san wajibi ne ai su kaga natural hanya ce mafi wadda ake tsatsaciya iyayen suka
rabu aikin sa
ba kamar irin waccan hanyar wannan ba
akan aikin sa
amma dai ana iya daukan musu nauyin wance irin na wancan saboda su ma kusan dolan ce ta suka iyayen nasu aka kashe
haka ne To bari mu je zuwa tunda kai mana wannan shimfidar mun fahimta to yanzu a cikin al'umma da ake da irin waɗannan kashe-kashen marayu akwai abin da ya kamata a ce mun kalla domin agaza musu misali daga nan sai mu miƙa kawaren na da tambaya
ka san ina son ƙara ne akan abin da ce asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ta ce yara yanzu irin sun fada kenan cikin marayun dole sun kai miliyan 1.4
1.4 kenan a saman miliyan to ka ji wannan bayani kuma akalla
to kaga yanzu waɗannan yara miliyan 1.4 adadin su ya kai kimanin adadin wata ƙasa misali Gambia nan duk da ake ta magana ba su ce wannan adadin ba da sun wuce wannan adadin da kadan ne kaga girman su ya kai al'umma su mai da hankali su mai da su wani makami wanda za su iya amfani da su wajen tallafawa kansu da rayuwarsu su kansu al'umma duk inda aka ce mutum miliyan 1 da wani abu ka mai da su wasu abubuwa a rayuwa wanda za su tallafawa rayuwa wayannan mutanen za su iya kawo ci gaba mai yawa tunda har sun kai adadin su kai wata kasa. A nan zan iya cewa mu a nan kasar tamu ka ga dai muna hada ne zaman hadin gambiza tsakanin musulmi da kirista. Kuma kowanne addini ya nuna cewa tausayawa wanda ya shiga cikin halin kunci kusan wajibi ne. Wanda kuma tausayawa maraya musamman addinin musulunci mu ce mana akai ma kada ku kuskura ku kori ko ku hantari wanda ya zama maraya. So farko dai wa'annan mutane ya marayu suna samun kalubale mai yawa a rayuwarsu tun suna yan kanana. Kalubale na yunwa da talauci. Kalubale na wulakanci ga iyayensu mata. Kalubale na kyaluwa da kuma hantara da kuma bambanci da ake nunawa tsakaninsu da sauran ƴaƴayen da suke da ƴaƴa. Wani mutane ba su ganewa idan yaro ya tashi da irin wannan abin a zuciya. Sakamakon haka yana tashi da rashin tausayi da kuma rashin da kuma kyamar al'ummar gaba ɗayanta. To wannan yaron yana da kusan kaso mai yawa na yiwuwar shi ma ya koma Boko Haram din. Saboda ya tashi a cikin al'ummar da ba ta san shi. Shi yasa kullum gwamnati alhamdulillah ta saka mutane yara a IDP, amma ina ganin lokaci yayi da gwamnati za ta fara tunanin wannan IDP ta rarraba su zuwa a mai da su cikin al'umma su zauna tare da sauran al'umma. Su san halin da al'umma take ciki. Babu yadda za ta yi ka haifi yaro a IDP ya girma har ya kai shekara 6, 7, 8 har ya kai ya ce kuma tunaninsa yana daidai da tunanin yaron da ya tashi a cikin gari don bai san abin da ake faru a cikin gari ba. To saboda haka ya zama dole gwamnatoci su mai da hankali wajen yin wasu ko kuma al'umma gaba ɗaya su mai da hankali wajen ɗaukan matakan da ya dace wajen kare wa'innan yaran da kuma inganta musu tarbiyya.
Yanzu in za mu ce misali Sharif a matsayinka na mai kallon al'amarin yau da kullum, yaya ya kamata a tallafi yaran nan? Misali ka ce kawo mana wata hanya guda ɗaya da al'umma in suka ji kila su a rasi amfani da ita, me za ka ce?
A nan zan iya aron ɗabi'a ko kuma in ce wasu tsare-tsare da turawan yamma suka nuna mana. Asalin tsare-tsaren addinin musulunci ne ya zo da shi. Saboda addinin musulunci shi ne ya nuna mana cewa mu haɗa ƙarfi da ƙarfe a junanmu, mu tallafa wa junanmu. Ko a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da ake ce musu ashabu suffa, wayanda su suna zaune ne a masallaci ba su iya fita neman abinci sai dai a taimaka musu a basu. To anan zamiyo idan har muna son mu tallafa wa wayannan mutanen dole sai mun dan yi wani yunkuri akan yunkurin da gwamnati take yi. Bai kamata ba mu tsaya muna jira kasashen turawa daga waje su ne za su hado kudade kuma daga taro da sisin da su suke samu na albashinsu za su kawo mana kasashenmu su ce za su taimaka wa mutanenmu. Mun gode da suke mana haka, amma mu ya kamata mu fara yin wannan aikin. Farko ya kamata mu yi asusun tallafi na al'umma.
Donation a turance kenan.
Inam?
Donation a turance kenan.
Yawwa, kamar za mu iya cewa kamar donation ɗin yawa za mu tattara za mu tallafa wa junanmu. Yawa, kamar public account ne za mu yi shi, a wani abu ne dai haka dai za mu yi shi wanda zai tallafa wa al'umma cikin wannan. Na biyu, mu shiro hanyoyi wanda ingantattu ne wajen neman taimakon irin waɗannan mutanen, amintattun hanyoyi. Saboda abun kunya shine akan samu kungiyoyi na sa kai har ma da wasu jami'an gwamnati waɗanda suke da hannu wajen sauya akalar dukiyar da aka ware saboda irin waɗannan mutanen. Saboda haka dole a fito da hanyoyi waɗanda za su iya taimakawa al'umma kuma su nuna wa mutane cewa wannan abu da gaske ne. Ya zamto za a iya accounting, za a iya lissafa wannan abin ko kwandala ka saka a cikin wannan asusun, kowa ya gani kuma kowa ya sani duk wanda ya sace kuma za a kai shi.
Haka yake. To mun gode sosai Sharif Almuhajir saboda lokaci anan za mu dakatar da kai. Mun gode. To sannan kuma kafin mu sallama din, wani bincike da Maryam ta miƙo mana shi ne ya nuna cewa jihar Borno da kuma UNICEF wato asusun tallafa yara din
sun bude wani sabon makaranta.
Yawwa, makaranta da za ta dauki akalla dalibai 4,000 wanda za su taimaka musu su samu ilimi.
Haka ne.
Duka anan to za mu dakata yanzu a madadin
Maryam Bashir Bugaje da Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada ubarnin shirin, da engineer mu ne Greg, sai Ibrahim Jarmai da hada mu da kuta Facebook Live. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairi. Mu zama lafiya. Dan wasan kwallo bata manta ba. Wasan kokowa bata mance ba.